Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta internet za iya samun mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. Yau Alhamis 9 ga watan Janairu shekarar 2020. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa jama'ar da ke kan iyakar Nijar da Najeriya sun nuna damuwarsu game da rashin buɗe iyakar Najeriya a wannan sabuwar shekara ta 2020. Sannan, kamar yadda wasunku suka ji a shirinmu na rana, muna so ku kira ku bayyana ra'ayinku dangane da matakin da hukumomin tsaro ke ɗauka na hana amfani da babura domin daƙile hare-haren ta'addanci a wasu sassan ƙasashen Afirka. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Kada a manta sai an ƙara alamar ƙari a farko, wato plus, sai a jero lambar. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Shugaban Amurka Donald Trump ya fito fili yana nuna alamun cewa mai yiwuwa Iran ce ta harbo jirgin ƙasar Ukraine ɗin nan bisa kuskure. A cewar Trump, ta yiwu wani ne ya yi kuskure a ɗaya ɓangaren, yana mai cewa wasu kuma suna cewa ɓacin jirgin ya yi, amma irin tawa fahimtar wannan ma ba abin tambaya ba ne. Su dai hukumomin Iran sun yi ikirarin cewa injin ɗin jirgin ƙira Boeing 737-800 ne ya samu matsala. Dukkanin fasinjojin da ke cikin jirgin 176 waɗanda ke kan hanyarsu ta zuwa birnin Cape sun mutu, ciki har da 'yan ƙasar Canada 63. Amma wasu majiyoyin gwamnati sun faɗa wa muryar Amurka cewa jami'an Amurka sun duba bayanai da hotunan tauraron ɗan Adam, abinda ya ba su tabbacin cewa wani makami mai linzami ƙirar Rasha ne ya harbo jirgin bisa kuskure. A yau Alhamis ake sa ran Majalisar Wakilan Amurka za ta amince da wani ƙuduri da zai umarci shugaba Donald Trump da kada ya yi amfani da ƙarfin soji a kan Iran. Kakakin Majalisar Wakilai ta Amurka Nancy Pelosi ta sanar da kaɗa ƙuri'ar da za a yi a wata sanarwa da ta caccaki gwamnatin shugaba Trump na kai hari ta sama a makon da ya gabata, harin da ya hallaka kwamandan dakarun juyin juya hali na Iran Qasem Soleimani ba tare da tuntuɓar majalisar ba. Pelosi ta kwatanta harin na sama a matsayin takalar faɗa wanda ka iya jefa rayukan dakaru da jami'an diplomasiyyar Amurka cikin haɗari. Chris Van Hollen, sanata ne a Majalisar Dattawan Amurka na ɓangaren jam'iyyar Democrat wanda ke wakiltar jihar Maryland.
The takeaway from my perspective is that they did not establish in any way the
fact. Yace ni ya tawa fahimtar sun gaza gabatar mana da ƙwararren hujjoji da ke nuna cewa wani yana shirin kitsa wasu hare-hare akan dakarun Amurka da Amurkawa da yawa. Lura da cewa 'yan Democrat ne yake da rinjaye a Majalisar Wakilan, ana sa ran za ta amince da wannan kuduri, sai dai ba a san yadda batun zai kaya a Majalisar Dattawa ba idan 'yan Republican ke da rinjaye. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Hukumomi a kudu maso gabashin ƙasar Australia sun buƙaci jama'a mazauna wurin da su fita, yayin da wata gagarumar wutar daji take ƙara ruruwa sanadiyar dawowar yanayin zafi mai tsanani da kuma kaɗawar iska mai ƙarfi nan gaba a cikin makon nan. Al'ummar da ke yankin da ake kira Victoria na daga cikin waɗanda aka buƙaci su fice daga yankin, kamar yadda Premier yankin ya faɗa.
There will be messages going out to communities in the fire zone
Ya ce za mu riƙa aikawa da saƙonni ga jama'ar da ke yankin da wutar dajin ke ci, kuma saƙonnin za su riƙa umartar mutane su fice daga yankin domin ba mu da tabbacin za mu samu iya ba su kariya. Yanayin zafi ana tunanin zai haura sama da digiri 20 na ma'aunin Celsius a gobe Juma'a, wanda zai kawo ƙarshen ruwan sama da yanayi mai sanyi da ya bada wani ɗan lokaci na numfasawa ga ma'aikatan kashe gobara waɗanda suke ta ƙoƙarin shawo kan wutar tun lokacin da ta faro cikin watan Satumba. Wannan ƙarin yanayi na zafi da aka samu ya sa hukumomin jihar ta Victoria suka ƙara tsawaita dokar ta ɓacin da suka ayyana makon da ya gabata zuwa tsawon kwanaki biyu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Al'ummomin da ke kan iyakar Jamhuriyar Nijar da Najeriya sun nuna damuwarsu game da rashin buɗe iyakar Najeriya da wannan sabuwar shekara ta 2020. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana da ƙarin bayani.
Ana iya cewa tuni murna ta koma wa jama'ar da ke kan iyakar Nijar da Najeriya da suka yi fatan ganin sabuwar shekara 2020 ta kama. Da azatonsu, shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari zai ba da umarnin buɗe boda musamman ta jamhuriyar Nijar da Najeriya, kasancewa hukumomin tarayyar Najeriya na ci gaba da yabo da gudar cewa a wannan lamarin jamhuriyar Nijar ta ba su haɗin kai. Shin ina ne aka samu wannan labarin na cewa za a bude bodar a sabuwar shekara ta 2020? Ita ce tambayar da na yi ma Isiyabiya Muradi, wani mai kai kawo akan wannan hanya, wanda ya ce mini maganar ta samo asali ne daga cewar tarayyar Najeriya da zaran kasashen da ke kewaye da ita suka cika sharuɗan da ta gindaya musu na ba za su bar waɗansu kayayyaki na shiga ƙasar ta ba, za su bude wannan iyakar. Kuma kasancewar jamhuriyar Nijar na ɗaya daga cikin waɗanda suka cika kama Najeriya waɗannan sharuɗa, shi yasa suke ganin cewa haka ya wajiba a buɗe iyakar a shekara ta 2020.
Su mahukuntan Najeriya sun ce kamar aikawai alƙawarin da a tsakaninsu da bagabatanmu, in sun cika masu wannan alƙawarin za a buɗe hanya, in kuma zan ba su cika masu wannan alƙawarin ba. Amma mu dai muna fatan ko binana a ganin cewa saboda Allah da annabin Allah an tausaya mu al'umma da saga yanayin da ake ciki, al'umma ta wahala.
A iyakar jihar Tawa bangaren birnin Kwanni, ɗan jamhuriyar Nijar sun koka da ganin cewa hakan ba ta samu ba, tare da roƙon hukumomin tarayyar Najeriya da suwa Allah su bude wannan bodar domin su ci gaba da harkokinsu na yau da kullum da suka saba gabanin kulle bodar.
Abdullahi Madawa, lalle kan mu da muna fatan a buɗe, kuma muna fatan Allah ya sa a buɗe ta kuma lafiya, kuma duk tsananin da a cika dai ubangiji Allah ka sauki ne.
Wannan dan jama'a mai sai da kilishi, ana iya cewa muna nan ta koma ciki saboda al'umma suna tunanin cewa shekara 2020 za a buɗe wannan kofa, wannan hanya, kuma har yanzu ba a buɗe ta ba. Kenan ya kamata su kuma gabata wanda sun ka aikata wannan abun su yi lissahi su diba abin da talaka suke ciki, tun da yau ita gwamnati ba ta yi sai da talaka ko wace irin gwamnati.
Amur ɗan azami sai da kaji bisa moto, ko ga shekara muna diba anya an ce za a buɗe, kuma har zuwa a buɗe boda ba. Ko mu gwamnati muna kusan ma da leda, ya kamata a ce an buɗe ma hanya mu ji daɗi na kasuwanci, kowa ya daɗi, kuma muna roƙon Allah, Allah ya sa albarka ciki. Wallahi goda, ya kamata a ce hanyar nan an buɗe ta daga sa ana yi tu ɗaya juna, a zo a dawo, a zo a dawo, ba wata matsala. Ko ka shiga Najeriya shiga ta masu gashi kasa matsala ka hito kuma a koya.
To wannan dai buɗe boda da sun ka ce sabuwar shekara, to kuma gashi Allah ya nuna muna wannan sabuwar shekara, kuma mun ji shiru ba wani bayanin komi daga cikin waggata hiya da sun ka nuna sabuwar shekara za su buɗe ta. To babu abin da muke fata gare su da shugabanni, duk abin da muke fata ubangiji Allah shi muna jagora, kuma yanzu murna ta koma ciki.
Su ma ƴaƴan tarayyar Najeriya da ke jihar Sokoto bangaren Ilele local government sun ce suna fatan shugaban ƙasar tarayyar Najeriya da ya dubi girma Allah madaukakin sarki domin ya bude wannan bodar, ganin cewa tun lokacin rufe ta harkokinsu akan iyakar, walau sun tsaya ko sun rushe ko ma sun wace baki daya.
Sunana Tanimal daga Rumjin Kalmalam, daga kuma irin alƙawarin da ana jimin cewa sabon shekara in ta zo za a bude boda, mu ci gaba da ƙarfin addu'a, Allah ya ba mu umarnin da su magabatanmu za su ɗauki shawarori ta talakawa da sauran jama'a da ƙarƙashin su don Allah su kula su dan diba su buɗe mana boda al'umma su dan ji sauki daga cikin abubuwan su
abin da muke ga shugabannin jami'an Najeriya su taya maka su bi halin talaka yake cikin su buɗe mana boda ga haka nan saboda gaskiya akwai wahala kwarai wala game da matsalolin da aka samu zuwa dawowa ko su sun sani akwai wahala gaskiya ba karamin wahala aka samu ba karamin wahala aka samu ba rai boda ga tsakanin Najeriya da Nijar ba
dura sunana arab kan ga akwai wanda ke cewa ai an buɗa ta kaga wani shi abinci ne dai zai same shi wani an ba a buɗa ta ba kaga bai samu ne
wannan lamarin na rufe boda yasa ɗan kasuwa da dama a bangarorin guda biyu musamman waɗanda ke kai kawo akan ƙasashen guda biyu rufe shagunansu ko kuma tafiya cirani yayin da basussuka sanya waɗansu daga cikinsu arcewa tare da barin yaransu da iyalansu a cikin halin agazamo ya rabbana Haruna mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
A gaida Haruna Mamman Bako. Masu sauraro a yau muna so ku kira ku bayyana ra'ayinku dangane da matakin da hukumomin tsaro ke dauka na hana amfani da babura domin dakile har-haren ta'addanci a wasu sassan kasashen Afirka. Amma kafin nan bari mu shakata da wannan wakar.
Walle walle wana ta dauke kama kariya na gobe ba mu ne ba ye ye
walle walle mana ta dauke kama kariya kariya mu ne magana gobe ba mu ne ba
walle walle mana ta dauke kama kariya
kariya
magana gobe ba mu ne ba ya sola na rabba ubangiji makagin bawa wani makadaici mai ban tabara bai tabewa kai ne mai kyauta Allah ka ba ni barai nawa ya da amci Allah da dawo mun zo babba haka
balle balle mana ta dauki kama kariya dan jawun mu ne magana gobe ba mu ne ba na roƙon ka ya rabbi dan yi sarman zanka dan abadalla tagun abi na mai kishinka dukkan lamurana albarkacin sa kai zan roka kaunar manzo ilahu sabo zan tabi ba
walle walle mana ta dauki kama kariya
kariya
magana gobe ba mu ne ba
na da bayani ya al'umma ko dan saurara mutun da nake yi idan ka ji na kana ka dora dukan jagora idan yana da niyyar kwara zaya amince da gaskiya ta bin shari'a ba
walle walle mana ta dauki kama kariya
kariya
magana gobe ba mu ne ba idan mu ne yau magana gobe ba mu ne ba ina mugunta domin baza ta kai mu ga ciwa dukan mai mulki idan baza yi adalci ba tun wata rana akwai atashi ba shine ba
balle balle mana ta dauki kama kariya kariya dan mu ne magana gobe ba mu ne ba
idan ka lura ai wa'adin ka zai kare fa bai kare ba ka tabbata akwai mutuwa fa kai zalunci a lahirar ka zaka gani fa san wala kiri ba za ya kyale zalunci ba
balle balle mana ta dauki kama kariya
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202-205-6555 amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555
Yaro Madalla, mun samu kiran mu na farko daga jihar Niger. Da wa muke magana?
Hajiya Zahra, kina magana da injiniya mai gero makiri Lulu Kwandago da jihar Niger.
To injiniya, muna jin ka, menene ra'ayinka?
To ra'ayina gaskiya yana da kyau hana babura inda aka yi hari, kuma ya dace a hana black market. Ya zan duk mai zuwa sayan mai da rubu da goda jarka a hana shi, ya zo da ƙarfi. Yana da kyau inda har-harin na yake an ta'adda a hana yawo da mashin gurin cikin lokaci, a bari irin da sahi irin da magariba ta yi hana yawo da mashin. Sannan balaki maki a hana. Duk mai zuwa sayan mai da jarka a hana, saboda sai a ga mashin ɗari sun kai hari, ina suke samun mai?
To Malam Injiniya, mun gode da wannan kira naka. Sai jihar Sokoto, da wa muke magana?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, da wa muke magana?
Kina magana da Kabir Abubakar, kullum ya ci shaga kasar jami'ar Sokoto kuke tare da Najeriya.
To me ra'ayinka?
To gaskiya ka iya kallon wannan matsala da ainihin fassara biyu. Misali, idan aka duba da irin tashi da tashin hankulan da ake samu akan babura, to wannan dokar tana iya tasiri. Amma idan aka duba ga irin kuma rashin aikin da za ta janyo ma matasa, shi ma rashin aikin yi ko yana kuma illa ga matasa. Saboda haka ya kamata dai kamin a hana kabu-kabu ko a shafa, to a san wata sana'a muhimmiya da aka ƙirƙiro wa su matasa, musamman ma na arewacin Najeriya, domin ya rage musu rashin aikin, insha Allahu. Na gode mai magana ta Jiro Kabala, ya yi shagarar lokar gwamnatin Sokoto tare da Najeriya.
To mun gode Malam Kabir da wannan kira naka. Sai jihar Kaduna, da wa muke magana?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam, da wa muke magana?
Abubakar Malam Kitin Kare, Karbar Kumar Kubo, jihar Kaduna.
To Malam Abubakar, me ra'ayinka akan wannan batun?
Wannan doka hakika idan har data.
Malam Abubakar, kana jin mu? Eh, muna jin
ka. Nake muna jin. Idan ta kawo ainihin zaman lafiya, to muna marhan da ita. In ko ga za ta kawo da gaskiya, ba ma ainihin farin ciki da ita. A tare da Malam Abubakar, Malam Kitin Kare.
To Malam Abubakar, godiya muke da wannan kira naka. Masu sauraro, kada ku manta. To mun sami kira daga jihar Niger, da wa muke magana?
Kuna tare da Ibrahim mai wankin hula, garin mai gode a Kimba.
Ibrahim mai wankin hula, me ra'ayinka akan wannan batu?
To sai dai radio na murta na murta an kawo muku, na kasa samu ku, ban san abin da kuke tattaunawa akan shi ba yau.
To yau muna so mu ji menene ra'ayinka dangane da matakin da hukumomin tsaro ke dauka na hana amfani da babura domin dakile har-harin ta'addanci a wasu sassan kasashen Afirka.
To gaskiya na farko dai akwai rashin talaka haƙin shi. Domin saboda da hanyar da ya kamata a bi a gyara tsaro a Afirka gaba daya, shugabannin namu ba su bin shi. Ya kamata a ce a kawo da cin hanci, a tsaya a kula da tsaro, a kula da lafiyar jama'a. Amma zancen tsaida da babura, akwai marasa lafiya, akwai kuma wanda yake ba su iya tafiya an ba saman babur din nan ba. Haka an taɓa muna haƙƙinmu.
Muna jin ka, Ibrahim.
Eh, to masha Allah, abinda muke so kenan. A dai gyara ɓangaren dai tattalin arzikin ƙasa, kuma sannan a kawo da cin hanci, abinda muke so kenan.
To mun gode Ibrahim da wannan kira naka. Yanzu kuma sai jihar Kaduna, da wa muke magana?
To sunana Musa daga Kwangila, Zaria. Ina yi muku gaisuwa da kyakkyawa ta alkhairi ga Hajjia.
To godiya miki, menene ra'ayinka akan wannan batu?
Wato gaskiya ra'ayina shine kamata yi kamar yadda shi mai magana yi, shine a gyara mana tsaro don halin da Afirka ta shiga. Idan yanzu duniyar ne, to amma Afirka abin ya fi muni. A gyara mana tsaro, sannan a gyara mana tattalin arzikin ƙasa. Saboda gaskiyar magana, yanzu kusan kowa a ɗarɗar yake halin da muke ciki a wannan nahiya namu na Afirka. Allah ba mu zaman lafiya da kwanci hankali a ƙasarmu baki ɗaya. Sunana Musa, Kwangila, ku tashi lafiya.
To mun gode Malam Musa da wannan kira naka. Yanzu za mu ƙara a jihar Kaduna. Mun sake samun kira daga jihar Kaduna, da wa muke magana?
To Hajiya, barka da lasariya.
Yawwa, barka dai, da wa muke magana?
Sunana Murtala ne, ina kiranku daga garin Gasa a Kano, tarayyar Najeriya.
To Murtala, muna jin ka, menene ra'ayinka?
Hajiya, ni gaskiya ban ga hikima gurin yin haka ba. Mafi na farko a nahiyarmu ta Afirka, in dai kasar da ake siyasa ne ba sojoji ke mulki ba, 'yan siyasa nan suke siyan baburan nan suna baiwa magoya bayansu, ko ba haka ba? Kuma za su musu alheri, su musu kyauta. To kuma mu ɗauka idan shi mai laifi ya hau mashin, ita gwamnati ba ta da kuɗin sayan jirgin sama ne ta bi shi a sama, ko ko da mashin da mota ba ta da kuɗin za ta sayi mota ne ta bi shi, ai mota ya fi mashin gudu, jirgi ya fi mota gudu. Wannan abu ne wanda muna tunanin suna so su ƙara kawo wani tsanani ne cin al'umma wanda dama mun daɗe a ciki, amma muna ba su shawara ya kamata su dinga cija, su dinga hura kafin su ci sun ciza. Wannan shi zai sa a dinga samun matsala, da fatan za a tashi lafiya.
To mun gode Malam Murtala da wannan kira naka. Yanzu kuma sai jihar Kano, da wa muke magana?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum salam, da wa muke magana?
Hajiya Zahra, barka da yammaci.
Yawwa, barka dai.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kano Najeriya daga Kano.
To muna jinka Alhaji Musa.
To gani abin da nake lura, kin san su shugabanninmu na Afirka, in dai ba wai talaka za su ga sun danne ba, to babu wata hanya da za su buwa da za su kirkiro ta illa kawai wanda za a takurawa talaka. Yanzu mutumin da misali ai duk inda mugu yake an san yadda mugu yake, na farko kenan. Na biyun su yanzu kamar Najeriya, zan ɗauki ƙasa ta Najeriya, ai Afirka take da suka ce sun garkame bodar Najeriya. Misali shin kwastam, menene amfanin kwastam a bodojin Najeriya? Na farko kenan. Shin magana shi kuma jami'an tsaro da aka ce za a hana su kansu masu hawa babura ko kuma da shauransu ana kai hari ta wannan, menene amfanin ɗan sanda, menene amfanin soja, menene amfanin duk wani mai kaki a Najeriya? Da haka wannan kawai nau'i na kawai da ake neman a danna talaka. Kuma wannan gwamnatin gaskiya ba haka muka yi da ita ba, mun riga mun tsara da ita akan cewa talaka zai samu sauki, amma duk wata hanya da za a kunta sawa talaka sanin gurin ake bi. Idan aka ci ana ka hawa mashin, so ake ka tafi kana da raƙumi da za ka saya, bakar kuɗi za ka sai raƙumi, bakar kuɗi za ka sai doki, bakar kuɗi za ka sai mota, ta wannan hanya za ka baka tafiya. Allah ya kiyaye mu, gaskiya akwai dai matsala a Afirka. A tashi lafiya, Alhaji Musa Garo, na gode.
To mun gode Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda, da wannan kira naka. Yanzu kuma mun samu wani kira daga jihar Bauchi, da wa muke magana?
Da Saliu Baba Abdulbasir daga.
To Malam Saliu, muna jinka. Muna jinka Malam Saliu, menene ra'ayinka?
Na goyi bayan wani malami da ya magana a game da hana babura hawan babura din nan, saboda a gaskiya talakawa suna son cin abinci akai. Sannan kuma in aka ce an hana, to talakawa da yawa an take hakkinsu. Abin da za a yi a shawarar da zan bayar, duk wani mai mashin ɗan ta'adda a samu sojoji su ma a samu mashina su. In aka ce ga waɗan ta'adda sun wuce da mashina, a samu sojoji su ma su bi su da mashina. Duk inda za su shiga su ma a bi su, a kamo su a shiga. In a keke ne ma a je, in a dawakai ne ma a je, in a mota ne ma, ai a mota ma ana yi a ta'addanci da shi. To saboda haka akwai motocin soja, akwai kuma na private, akwai na sintiri. Saboda haka ni shawara na kenan, kuma na gode, Allah ya taimaka.
To mun gode Malam Saliu. Masu sauraro, kada ku manta, yau muna so ku kira ku bayyana ra'ayinku dangane da matakin da hukumomin tsaro ke ɗauka na hana amfani da babura. To mun samu wani kira daga jihar Jigawa, da wa muke magana? Da wa muke magana? To ina jin mun rasa na jihar Jigawa. Kada a manta, masu sauraro, yau ra'ayinku muke so mu ji dangane da matakin da hukumomin tsaro ke ɗauka na hana amfani da babura. To da wa muke magana? To muna jinka.
Daga jihar Taraba dai.
Muna jinka.
Kuna magana da Ibrahim Kogi.
To Malam Ibrahim.
Maganan hana hawan babura a Afirka, kuma a duba a yankin.
Malam Ibrahim, muna jinka.
Talakawa ne suka fi amfani da mashina. Akwai lungunan da ba hali su fito cikin gari sai da mashina, mota baya iya shiga. Saboda haka maganan a dakatar da mashina ba ma goyon bayan wannan. In aka yi haka an toyewa talakawa haƙƙinsu. Ya kamata su ma jami'an tsaro din su ma a ba su mashina inda motoci ba sa iya shiga, su ma su in aka ce akwai wannan 'yan ta'addan a wurin, su ma sai su bi da mashina su samu su shiga. Madalla, na gode.
To mun gode Malam Ibrahim. Yanzu kuma sai daga jihar Kwara, da wa muke magana?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kuna magana da Bello Garba kala-kala daga nan Kwara. A gaskiya matakin da cewa a hana musamman ma kabu-kabu, musamman ma gaskiya wannan mataki ba mataki na wanda ya daidai ba. Idan muka duba gaskiya akwai matasa waɗanda yanzu nan na suke ci abinci, nan suke sayar da iyalan su, nan na suke ci su sha har su samu su taimaka ma wani. To kaga idan an kace aka hana wannan, kaga wannan tabarbarewa, rashin yin aiki na. Ta haka ya kamata shugabannin mu su dauki matakai na hana ta'addanci da sauransu. Ba wai sai an dauki wannan mataki ba, wannan mataki gaskiya ba mu goyon bayan wannan. Wannan shine ra'ayina. Nagode BOYE.
To mun gode Malam Bello Garba. Yanzu kuma sai jihar Nasarawa. Da wa muke magana?
Kuna magana da Balareza ne daga Lafiya jihar Nasarawa.
Muna jin ka Malam Balareza.
To ni a ra'ayina gaskiya kamata gwamnati ta kara daukan matakan tsaro a Najeriya ba da wasa ba.
Eh.
To nawa ra'ayin kenan.
To mun gode Malam Balareza. Masu sauraro, to mun samu kira daga jihar Bauchi. Da wa muke magana?
Assalamu alaikum, daga jihar Kogi nake kiran ku.
To muna jin ka, da wa muke magana?
Da Gini Aliza daga Jakuta jihar Kogi.
To muna jin ka, menene ra'ayinka akan wannan batu?
To akan wannan batu, duk inda aka ga matsala dai aka ga dai matsalan da za a iya hanawa a samu alheri a wajen da sauki a hana, kawai in abinda na gani kenan. Inda ke da zaman lafiya a ba su suci abincinsu, a yi okada tsakani da Allah. Zaman lafiya ake so fa, in aka hana aka samu zaman lafiya a yafi. Assalamu alaikum, Allah sa ta ci lafiya.
To mun gode Madalla, da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku. Muna godiya, sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako mai zuwa. Masu sauraro, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan na cewa ƙarfe 3:56. Yanzu kuma Muhammad Hafiz Baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya.
To Zara, shugaban Amurka Donald Trump ya fito fili ya nuna alamu cewa mai yiwuwa Iran ce ta harbo jirgin ƙasar Ukraine ɗin nan bisa kuskure. A cewar Trump, ta yiwu wani ne ya yi kuskure a ɗaya ɓangaren. Yana mai cewa wasu kuma suna cewa ɓaci jirgin ya yi, amma irin ta fahimtar wannan ma ba abin tambaya ba ne. A yau Alhamis ake sa ran Majalisar Wakilan Amurka za ta amince da wani kuduri da zai umarci shugaba Donald Trump da kada ya yi amfani da ƙarfin soja a kan Iran. Hukumomi a kudu maso gabashin ƙasar Australia sun buƙaci jama'a mazauna wurin da su fita, yayin da wata gagarumar wutar daji take ƙara ruruwa sanadiyar dawowar yanayin zafi mai tsanani da kuma kadawar iska mai ƙarfi nan gaba a cikin makon nan. Gwamnatin Amurka ta sanya takunkumi akan mataimakin shugaban ƙasar Sudan ta kudu na farko, Taban Deng Gai, tana mai zarginsa da aikata manyan laifukan keta haƙoƙin bil'adama da kuma ƙoƙarin kawo cikas ga shirin samar da zaman lafiyar ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. A wata sanarwa da aka fitar yau Laraba, ofishin da ke sa ido kan kadarorin ƙasashen ƙetare a Amurka da ake kira OPEC a taƙaice, ya ce don ya yi ƙoƙarin kawo haifar da rabuwar kai da kuma haddasa shakku tsakanin 'yan jam'iyyar SPLM-10IO ta ƙasar, jam'iyyar da ke adawa da shugaba Salva Kiir.
To da taƙaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu a yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku, muna miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan Sulaiman Saminaka, madakin Saminaka a bisa ga rasuwar yayansa Alhaji Abdullahi Mato Sulaiman Saminaka. Allah ya ji ƙanshi, Allah ya masa rahama. Sai kuma muna taya abokin aikinmu Abdulaziz Adali Turo murnar samun 'ya mace wadda za a raɗa mata suna gobe Juma'a bayan sallar asuba a unguwar Sanusi a masallacin Cangai Jingara da ke Yamai a jamhuriyar Nijar. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, da injiniyan mu na yau ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu wuni lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.